الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين وبنجي جنن دي وند أبن دي كسما دقس يكي وتسبيه شين دي ألن نمب أسف الأميين رسولا ba sa rasulan wanda ya aika manzo fil ummiyina a cikin larabawa wanda ba sa karatu ba sa rubutu minhum kuma Allah ya kawo annabin a cikin su ma'ana balarabe irin su muhammadan sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad kenan yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah alqur'ana alqur'ani wa yuzakkihim yana tsarkake su da hirhum yana tsarkake su mina shirki yareba su da hadawa Allah shine kafirci wa yuallimuhum alkitaba Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanar da su littafin da Allah ya saukar shine alqur'ana wal hikmata yana karantar da su shari'o'i na Allah shine hikima an ce hikima shine ma rayuwar duniya gaba daya tushen duniya gaba daya daga hikimatu aka dauke shi duk rayuwar duniya gaba daya tana yawo cikin wannan harufa guda hudu da hi da ka da ma da ta dinnan hi dinnan hirasa noma kenan dama daga noma ake samun abin shi ake samun duka a samu yadda za a zauna lafiya ka kuma kasbu nema duk nema wanda ba noma ba shi kuma daga kasbu ne ma kuma daga mirasu ne gado ne dama mutum in ya samu ko ya yi noma ya samu ko ya nema ya samu ko wani ya nema ya rasu ya bar masa shi kuma ya gada sai ta kuma tijara saye da sayarwa to waɗannan tsakaninsu ne duka rayuwa take yawo tana ta dawuli tsakanin waɗannan harufa guda hudu kullum su ne rayuwar duniya to kuma su ne shari'a kuma in an ce hikimatu ana nufin shari'a Allah yana cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah yana bada sanar da shari'a wanda ya ga dama sanin shari'a annabawa su ne masana shari'a su Allah yake saukarwa shari'a bayan su kuma sai wanda suka haddace shari'ar bayan annabawan kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo akwai sahabbansa wanda suka haddace shari'ar sa gaba daya duk abinda annabi ya faɗa sun riga sun dauke shi sun haddace sun iya wasu bangaren hadisi wasu bangaren fiqhu wasu bangaren qur'ani wasu bangaren gado kamar zaid ibn sabitin wasu bangaren ko wadanne ne da bangaren da suka dauka to su ko su suka koyarwa tabi'ai tabi'ai kuma suka koyarwa tabi'u tabi'ina to da haka dai ilimi ya yadu a cikin duniya wal hikmata ma fil qur'ani abinda yake cikin qur'ani Allah manzo Allah yana sanar da mutane abinda Allah ya saukar min al ahkam na hukunce hukunce wa shara'i da shari'u ayi kaza a bar kaza shine shari'a hukunci kuma mutum yayi kaza ayi masa kaza Allah tabaaraka wa ta'ala ba sa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ila al arabi Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zuwa ga larabawa wal arabu kanu ummiina ma'ana ya Allah ya aike shi zuwa ga duk duniya amma dai a cikin larabawa ya sauka ma'ana da su ya fara larabawan nan kanu ummiyina ba sa rubutu ba sa karatu kafin annabi ya zo wal ummiyu wanda ake ce masa ummiyu man la yaqra wa la yaktubu baya rubutu baya karatu nasabun ko nusiba ila ila ummihi liannahu baqiya ka ummihi la yaqra wa la yaktubu mana an dangana shi zuwa ga kamar ashe an dangana mutun zuwa ga mahaifiya ashe yana nan kamar yadda asalin sa yake asali ai ba karatu ba rubutu daga baya ne kowa in ya tashi yake karatu yake rubutu aw baqiya mansuban ila ummihi lam yaktub ko kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa bai yi rubutu ba domin su ba sa rubutu nasiba ila ummihi liannahu baqiya ka ummihi la yaqra wa la yaktubu an dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa baya rubutu baya karatu baya rubutu aw baqiya mansuban ila ummihi lam yata'allam shay'an ba'daha ko kuma bayan ma an bayan ya zo duniya bai sake zuwa wajen wani yace zai koyi wani abu ba haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo duniya bai tambayi kowa ba bai karatu wajen kowa ba ba wanda zai ce na kara masa wani abu ko na sanar da shi wani abu Allah ne yake sanar da shi saboda kar ashe annabi ya zama almajirin wani fal ummiyu sabbun fi haqqi kulli insanin ko wanda ga da yake ce masa ummiyu ma'ana wanda baya karatu baya rubutu to zagi ne a wajen sa illa fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai dai manzo Allah shi kuma yaka fade shi aka fara masa wannan fo wa madhum fi haqqihi shi kuma yabo ne a cikin haƙinsa shi in aka ce masa baya rubutu baya karatu saboda yafi kowa ilimi shikenan ya zama yabo a gare shi liannahu in kana ummiyan ko da yake bai taba rubutu ba bai taba karatu ba alima ilma alawalina wal akhirina kuma ya san ilimin mutanen farko da mutanen karshe har ma Allah ya kara masa ilimin da mutanen farko ba su da shi mutanen karshe ba su da shi wa kullu al-ulumi ma'khuzatun minhu sallallahu alaihi wa sallama ai duk ilimomi ma daga annabi aka karbe su walakinahu huwa ummiyun lam yaqra wa lam yaktub amma bai taba karatu ba bai taba rubutu ba fali hadha nasiba ila al-umumati sai saka dangana shi zuwa ga rashin rubutu ko rashin karatu da sai rashin rubutu da rashin karatu a wajen manzo Allah sallama ba tawaya bane shika ne dama muradin rubutu da karatu mutum ya iya ne ana rubuta maka saboda ka koya ana karantar da kai saboda ka iya to shi bai rubuta ba ya koya ba karantar da shi ba ya iya shikenan ba muradin sai yayi rubutu yayi karatu aw ummiyun ma'anahu arabiyyun wasu fassara ummiyun inna ma'anansa balarabe kalimatul ummiyina mullagatun alal arabi kalmar ummiyuna an dora ta kan dukkan larabawa wa huwa wahidun arabiyyun ummiyun ma'anahu arabiyyun a wannan fassarar idan ka shawo mutum ummiyu ma'anansa balarabe kenan ko yana karatu yana rubutu da sunansa kenan ummiyu aw ummiyun ma'anahu makkiyun wasu kuma sun fassara ummiyun inna ma'ana makkiyu ake nufin mutumin makka makkatu ismuha ummul qura ita makka sunanta ummul qura yadda Allah ya ambace ta litunzira ummul qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal basi la raiba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir faman nusiba ila ummul qura wanda aka dangana shi zuwa ga uwar alqariyu ita ce makka yugar lahu ummiyu sai a ce masa mutumin makkan nan to duka dai an fassara ummiyu din wal kullu mujtama'un fi sallallahu alaihi wasallam ko mujtama'un fi sallallahu alaihi wasallama duk wajennan sun tattaru ga annabi mutumin makka ne balarabe ne ko baya karatu baya rubutu wa huwa al-ummiyyu allazi lam yaqra wa lam yaktub shine balarabe da bai taba rubutu ba bai taba karatu ba wa ta bi hadzal kitabil mu'jiz amma ya zo da littafin da ya gagari duk duniya ya gagari dukkan mai ilimi ya gagari kowa da kowa ko da mutum Allah ya ce ko da za su hadu mutane da aljanu kulla ini tamatil insu wal jinnu ala ayatu bi misli hadha al qur'ani la yatuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira da mutane masu fasaha mutane da masu fasaha cikin aljanu na duk duniya su hadu gaba daya su ce za su kirkiro wani abu wani karatu mai kama da qur'ani Allah ya ce ba za su iya ba ai ba daga wajen mutum yake ba wanda ya kawo shi ya riga ya mai da shi gagara gasa ba wanda ya isa ya kawo irin sa ko mai kama da shi ma in ma mutum ya ce ya hado maganganun sa ya kawo to maganganun tauyayyu ne shi ko qur'ani shikakke ne to shine ya zo da littafi gagaragasa gaji wanda ya gajiyar da kowa da kowa ajazal awwalina wal akhirina littafin nan ya gajiyar da mutanen farko ba su taba kawo irin sa ba mutanen karshe ma ba za su kawo irin sa ba wa allama ashabahu alqur'ana man zalla sallallahu alaihi wasallama ya sanarwa sahabban sa alqur'ani nan ya karantar da su yana koya musu yana karantar da su qur'ani wasu su haddace shi gaba daya wasu haddace wani abu wasu kuma ya zama kadan ne ma ba su da shi wa zakkahum Allah manzo Allah sallama ya zuwan sanin ya tsarkake sahabbai sun zama tsarkaka ko saboda sun bi tsarkakakke wa allamahumul kitaba Allah manzo Allah sallama ya sanar da su littafin Allah amma sahabatu amma su sahabbai wa qatala qaw hadha minhu bila wasilatin su aka suke karban qur'anin kai zai wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ba ruwa su da sai a waje kaje wajen wane ko littafin wane ko karatun wane a wajen annabi zaka zo kaje yana karatu kawai sai ka dauka wa allama tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa ahlul majarra walakin bi wasa'idil ulama'i ai manzo Allah ya sanar da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina har zuwa yanzu har abada ma amma akwai wasila da wasilar malamai kowa in yayi yana karatu zai ce maka wane ne ya koyar da ni shi kuma wane ne ya koyar da shi shi kuma wane ne ya koyar da shi haka salsalar za ta bi har ta je ta dangana ga sahabi sahabin kuma ya dangana karatu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk karatun duniya yana koma manzo Allah ne yauwa amma dai dole akwai wasila in dai baka yi zamani da annabin ba to wajen wani ka karba shi yasa annabi ya ce al-ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-muallimu fi kulli zamanin hatta yan qad yadharu fi zamanihi bila wasilatin wa fi zamanina bi wasa'idil ulama'i warasatil anbiya'i annabi sallallahu alaihi wasallam kowani zamani shine malami shine mai koyarwa duk kowa ya karanta qur'ani karatun annabi ne ya maimaita har duniya ta kare kuma a zamanin sa yana koyarwa ba wasila kowa ya zo ya karbi karatun kai tsaye wajen sa a zamanin mu kuma da yake mun zamani da shi ba mu kuma da wasu dan malamai wane ya koyar da ya koyar wane wane ya koyar wane wane ya koyar wane har dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa qadruhu sangiru sallallahu alaihi wasallam wannan shine alqadarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa na koyarwa na ilimi wa kullu muallimin an shekihi la tanqadi silsilatu ila anta salabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa al muallimu al kabir aywa su malamai ka wa hadha huwa qadruhu as sangiru shi malami in ya koyar malami ake ce masa amma karamin malami babban malamin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kowa zai karba daga shehin sa ko malamin sa shi ba malami ya karba daga malamin sa shi ma malami ya karba daga malamin sa da yake fannonin gaba ɗayan su tun a zamanin manzo Allah sallama shi annabi in yayi magana komai ma ya shiga kawai ba a neman a wani sai dai fanni ya je ya dauko maganar annabi ya zo ya amfani da ita annabi ba ruwansa da fannin kowa sallallahu alaihi wasallam to sai bayan manzo Allah sallama da yake da ilimi ya yadu to sai aka nannada wa kowani ilimi sai aka sa masa martabobi guda goma su ake ce musu mabadiul ashra yawa akwai yadda zaka gane ilimin idan aka ce maka wannan ilimin qur'ani ne to ya ake gane ilimin qur'ani sannan shine haddu sai wabi'u mana wa ya kawo qur'ani annabi ne sallallahu alaihi wasallam mawdu'u akan me aka dora qur'ani akan shari'a ilimi da shari'a wato haka zaka same su guda goma ne in hadisi ne ma haka kowane fanni haka zaka same shi in fiqh ne haka kowane fanni da yana da irin wayannan guda goma to wayannan din su malaman wannan fannin su za su zauna su tsara ka'idojin fannin su fanni kaza yana buƙatar misali fannin qur'ani yana buƙatar shi mai karatun qur'anin qari'in wajin wa ya karbi qur'anin wani irin karatu yayi da yake qari'ai akwai qari'ai sahihai waɗanda ake ce musu qurra'u sab'a qari'ai guda bakwai akwai wanda ya zauna makka Abdullahi bin Kasirin akwai na Madina Nafi'u akwai na Kufa Aliyu al-Kisa'i da Hamza da Asimu duk a Kufa suka yi zamani. Akwai Abdullahi ibn Amir wanda ya a Abusra. Akwai Amr ibn Yasubi, Abu Amr ibn Yasubi, shi kuma a Siriya ya zauna. To wayannan mutum bakwai su ne aka karbi Qur'ani gaba daya a hannunsu. Ko da yake gashi abin mamaki su din ba sahabbai bane, tabi'ut tabi'ina ne ma, amma kowa ya danganta karatunsa zuwa ga sahabi masani a Qur'ani, wanda Qur'ani wanda sahabbai sun yadda da karatunsa, annabi ma kansa ya yadda da karatunsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kira sahabi, ya taba kiran Abdullahi ibn Mas'udin, yace zo ka karanta min Qur'ani. Yace Rasulullahi ba kai za ka karanta, in ji ba ni ne zan karanta. Yace zo ka karanta, ina so in ji shi daga wajen wani. Kaga kenan, in yazo ya karanta daidai a tabbatar masa, idan yayi kuskure a gyara masa, shine hikimar ya karanta annabi ya ji. To haka akwai ire-iren su Ubay ibn Ka'ab, akwai su Usman ibn Affan wanda su wajennan muhaddisa al-Qur'ani ne ma, akwai irin su Mu'adh ibn Jabal, su Abu Darda, su Zaid ibn Thabit, shi ya rubuta Qur'anin ma gaba ɗayan sa. Lokacin da Qur'ani yake sauka, duk ayar da ta sauka Zaid ake sawa ya rubuta ta, ya rubuta ayar, in aya ɗaya ce, in ayoyi ne, in sura gaba ɗaya ne, Zaid da ake kira ya rubuta. Ko da yake annabi yana da marubuta da dama, amma Zaid shi yafi rubutu da yawa, don har an tabbatar da Zaid ya rubuta Qur'anin ma gaba ɗayan sa. To haka aka yi ta karban Qur'ani. To Qur'anin da ya taho wajennan qurra'u, sai aka samu, zaka iya samun wannan qira'a ta dan saba da wannan qira'a, amma bakin Qur'ani ba a canja shi, ba a canjawa, yana nan yadda yake, yadda ake karanta shi zamanin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to haka yake har yanzu. Kuma yanda sahabbai suka karbi Qur'anin, har yanzu haka ake karanta shi. Yawa illa dai kawai kamar yadda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace, innama unzilal qur'anu ala sab'ati ahrufin, an saukar da Qur'ani akan lungongi guda bakwai. To wayannan lungongi, akwai mafiya shahara guda bakwai din, akwai lungan Qurayshawa, akwai Banu Harithin, akwai Banu Huzailin, akwai mutanen Yaman, akwai Banu Asadin, akwai Banu Tamimin, akwai Hawazinu. Wayannan lungongi guda bakwai, Qur'ani ya fi amfani da lungonginsu. Qurayshun, Harithun, Huzailun, Yamanu, ma asadin tamimhum hawazinu. To duk wayannan su suka fi shahara, wanda inda Qur'ani ya kawo lunga, to zaka ji lungar ɗaya daga cikin wayannan ne, shi su suka fi yawa. Ko da yake Qur'ani ya kawo sauran lungongi ma da yawa, amma dai wayannan su suka fi yawa. To haka Qur'ani ya zo, aka yi ta karban sa wajen malaman Qur'ani. Shi yasa lokacin da Imam Maliki da Imam Shafi'i suke ƙara wa juna ilimi, ake cewa malamai ba sai suna jayayya, su ba sa jayayya, neman gaskiya suke yi. Kowa yana so ya dora mutane akan gaskiya ne, akan maganan bismillah a sallah. Imam Malik yace babu bismillah a sallah. In ka zo kawai, in kai kabbara kawai sai ka fara Fatiha, ba sai kai bismillahir rahmanir rahim ba. Imam Shafi'i yace in ba kai bismillah ba, baka da sallah. Kowa kuma da hujjarsa. Imam Shafi'i ya kawo hujja da wani hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bismillah juz'i ne na Fatiha, mana aya ce ta Fatiha. To in a karatunka na Qur'ani, mana na sallah, in ka shirya aya daya Fatiha ta shika, ba ta shika ba. Imam Malik kuma ya dauki wanda suka ce bismillah ba ayar Fatiha bace. Yawa bismillah tana nan farkon kowace sura ne, kamar yadda sahabbai suka ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, in ya kare sura za a ji yayi bismillahir rahmanir rahim, in yayi bismillah to an san za shiga wata sura ne. To shikenan. Haka su masu Qur'ani suka karbi Qur'ani suke tafiya da shi, to suna da ka'idojin su. To sai Imam Nafi'u din, Nafi'u shine qari'i na Madina, kuma malami ne na Imam Malik din. Imam Malik yana karatun Qur'ani a wajensa, shi kuma yana karatun hadisi wajen Imam Malik. Kowa malamin dan uwansa ne. To shine sai Nafi'u yake cewa Imam Malik, ku kan mai amfanin jayayyar ku akan basmala, wannan ba naku bane, ku bar mu masu karatun Qur'ani. Wanda yaga zai karanta Qur'ani da bismillah to gaba a sallah ko ba sallah ma ya karanta bismillah wanda yake ganin ba zai karanta bismillah ba da sallah da wajen sallah dukkan ya karanta amma ba ku masu masa ba ya kamata ku shiga cikin wannan ba fagen ku bane to shine duka dai ƙara ilimi ne to shine sai kiyasa sai suka maida su malaman qur'ani in ka koma cikin fannin qur'ani kana duba littafai su shadibi littafai na tajwidi zaka samu suna ce maka shuyukhul qur'ani wa'annan sunan shehunai na qur'ani wanda suke karban qur'ani shi shehi wani sun wata martaba ce ba sunan mutum bane a martaba ce in malamin ilimi ne ana ce masa shehul qur'ani shehi na qur'ani in malamin hadisi ne za a ce masa shekul hadisi in malamin fiqh ne za a ce masa shekul fiqh idan malamin usulu ne za a ce masa shekul usuli kowane fanni dai yana da shehunansa ma'ana matsayi domin to da muka in muka aje wannan na qur'ani misali muka shiga na hadisi to su ma sai malaman hadisi su ma suka tsara tsari na yadda hadisi zai inganta dalili qur'ani Allah da kansa ya ce ya kiyaye shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce ya saukar da qur'ani yana kiyaye qur'ani saboda haka duk wanda ya kankare alifi daya ko madda ka cire sai an dawo da ita Allah ya riga ya tsare kayansa to maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce take fassara qur'ani to ita kuma tunda ba annabi bai fada ba qur'ani bai kawo aya ba kaga kenan dole ne al'umma za su sune za su kare wannan maganar to shi yasa su kuma suka aje dokoki da ka'idoji na karban hadisi ba kowa ne kai tsaye yake karban hadisi a wajensa ba ko sahabi ne sahabban akwai wanda zai iya a gaya masa hadisi ya karanta shi kafin gari ya waye hadisin ya bata ko kuma yana nan da haddarsa in ya girma can ya tsufa ya ka zo aka tambayi hadisin sai aje yana gauraya hadisan to sai da yana karba a wajensa irin su ake ce musu matrukul hadisi ba ƙarya yake ba kuma ba an bar karban hadisi a wajensa saboda yanzu ya tsufa riƙonsa ya rigu to su ma sai suka sa ƙa'idojinsu na hadisi akwai hadisi wanda ake ce masa hasanun sahihun shine hadisi number 1 shine na farko wanda in aka same shi shi hujja ne to daga shi akwai sahihu kawai wanda ba hasanu ba sai an hada da hasanun ba amma shi ma yana tafiya matakin wancan din akwai hasanu kuma wanda a cikin salsalarsa domin dama ya kace maka hadisi iri kaza ne to ba wai nassin hadisin ba fa ba matanin annabin bane a'a igiyar da ta dauki hadisin idan Imam Malik yace maka na karbi hadisi wajen wane shi kuma ya karba wajen wane shi kuma ya karba wajen wane shi kuma ya karba wajen annabi to wannan igiyar ake dubawa haka in Buhari ne in yace na karbi hadisi wajen wane haddathana fulanu haddathana fulanu haddathana fulanu haddathana fulanu har aje kan hadisin to wannan igiyar ake dubawa duk wanda suke kan igiyar nan yardaddu ne duniya ta yarda da ilimin su ta yarda da kiyayewan su yarwihi adlun dabidun am mislihi a samu adali ma'anan adali wanda yake kula da addinin sa dabidun mai kiyayewa baya mantuwa ya karba daga wajen irin sa to haka hadisi yake zuwa to idan hadisi ya iso ka da haka to shi yasa wasu suka daukar wa kansu ba za su rubuta hadisin da ba irin wannan ba ana aka samu wannan situs yayin din aka samu sahihaini Buhari da Muslim sai Bukhari da sai Muslim aka samu sunanu guda hudu sunanu Tirmizi sunanu Abi Dauda sunanu Ibn Majah sunanu Nasa'i to sai suka mara wa wadancan wannan duk in ka samu hadisi a cikin su to hadisin ingantacce ne sun dora wa kansu ba za su kawo hadisin da ba sahihi ba to haka su ma suka dora dai abubuwa na hadisin yanda zaka in gane hadisi ingantacce ne ya hadisin yake zaka samu to sai suka sa akwai hadisin da ake ce masa mutawatir ma'anan mutawatir kamar masallaci ne a cike manzo Allah ya karanta hadisin sai aka samu kamar mutum 10 ko sama da haka ko 20 ko fiye da haka ba duk sun hada shi wannan hadisin duk wanda ka tambaya cikin sai shi ina nan annabi ya fada shi ake ce masa mutawatir wani kuma ana ce masa khabarul wahid shi kuma khabarul wahid kaman hadisin innamal a'malu binniyati sai na Umar shi kare ya rawaye shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da hadisin nan na wannan na cikin 40 hadisin nan bayna mana julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam na islam da iman da ihsan wanda jibril ya zo ya tambaya shi ma sai na Umar ne ya rawaye shi to in aka samu mutum daya adali yardaje ya karbi hadisi ana cewa hadisin khabar wahid shi kadai ya karba amma adalcin sa da yadda duniya ta yadda da shi da ilimi ya yadda da shi shikenan wannan hadisin ya zama hujja yawa to haka to akwai hadisi marfu'u shi ko marfu'u wanda an dangana shi zuwa ga Nabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta salsala haddathana fulan haddathana har aka ce qala rasulullah to wannan shine ake ce masa marfu'u akwai maqdu'u shi ko maqdu'u wanda da aka zo akwai maqufu wanda aka tsayar akan sahabi da aka zo kan sahabi ba ambashi annabin ba sai aka karanta hadisin ba sai qala rasulullah ba akwai kuma wanda ake ce masa maqdu'u sahabin aka yanke da aka zo kan tabi'i sai tabi'i ya ce annabi ya ce ba bai haɗu da annabi ba amma in duniyar musulunci ta duba hadisin ta ga ingantuwar hadisi da wanda suka karbi hadisin an san shi ma wanda bai fadi wanda ya bashi hadisin ba an san wanda ya bashi shikenan an karbi hadisin amma dai maqdu'u ne yawa akwai kuma mu'allaq ma a hadisi haka kawai in ka taje baza duk sansara ka sai ka yanke ta na karba ga wane wane ya karba ga wane wane ya karba ga wane duk ka shire suka ce qala rasulullahi manzo Allah ya ce kaza to wannan shi kuma shi ake ce masa mu'allaq wato kai ta'liqin sa duk igiyar taka gaba daya ka nade ta ka dauko asalin amma abinda ake dubawa ya zama sharadi an san igiyar in ba sa ta ba za a yadda ba in akwai wanda ba a sani ba a cikin igiyar taka ba za a yadda da hadisin ba yawa ko kuma a cikin hadisin naka haka kuma idan aka ikrawa shi hadisi ga rijalan hadisin daga kanka har manzo Allah sallama amma sai aka samu wani wanda sunansa sai ya zo yayi kama da sunan wani to sai an tantance an tabbatar da waye a cikin su waye baka hadisi in ka aka tabbatar da wanda ya bada hadisin to shikenan to an san adalcin sa an san ilimin sa sai a daidaita hadisin to duka dai haka fannonin suke na'am la tanqadu salsalatu salsala bata yankewa ma'ana igiya bata yankewa ta ilimi ila anta sira bin nabiy sallallahu alaihi wasallama har kowani ilimi za a sada ci zuwa ga annabi ne fa huwa al muallimul kabiru shine babban malami shine babban shehi shine shugaba shi ya kawo addinin ma wal ahkamu shar'iyatu shine hukunce na shari'a a shari'atu bin nisbati lil awami wa tariqatu bin nisbati lil khawasi wal haqiqatu bin nisbati li akhas al khawasi ita shari'a abu daya ce shari'ar ita ce kawai mutanen ne wani bai gama sanin shari'ar ba to wannan ana ce masa yayi riko da shari'a wani kuma ya iya shari'ar bayan shari'ar ma yana da wani ilimi ma'ana ilimi a cikin shari'ar ilimi shari'ar tana da yawa in an ce shari'a duk abin da annabi ya zo da shi sunansa shari'a to idan aka dauko ka san shari'a ma'anan shari'a ikaza barkaza ka gama sanin wannan man yuridu lahu bi khairin yufaqihu fid din wanda Allah yake nufin sa da alheri ya sanar da shi addini to ka riga ka san wannan to sai ka san addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya ce in kai addu'a kaza kaza ne ladanta in kai addu'a kaza kaza zaka samu ka san wannan to in ka san wannan nan ko sai a ce maka wannan ilimi ilmu dariqati hanyar sanin addu'o'in annabi shine dariqa duk masu lurukurin nan masu dariqu akan wannan suka dora sun san shari'a sun iya san zahirin shari'a da batininta sannan kuma sun san addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sun dora kansu akai duk wanda yazo kuma shi za su bashi wal haqiqatu haqiqa kuma bin nisbati li akhasil khawasi idan mutum ya san shari'a ya gama saninta ya san hanyar dariqar ya gama saninta to sai muhaqqi ya zama muhaqqi zaka samu a cikin hadisai ana ce maka wani hafizu ne wani a ce maka muda'igu ne ko allamatu ko darrakatu ko fahamatu ko a ce maka muhaddigu ne to shi hadisi idan aka ce mutum hafizu a kaida mutanen hadisi in an ce wani hafizu a cikin hadisi ya haddace hadisi 100 hadisai 100 din nan suna kansa da sarsalarsu kowane hadisi in kaje karanta min hadisi kaza to zai karanta maka wane ya karba ga wane ya karba ga wane har ya dangana ga annabi kuma ya karanta hadisin sai ake ce masa hafizu idan ya haddace hadisi 300 ana ce masa al-hakim al-hakim suna ne wannan sunan matsayi ne kawai idan kai ihtiyadin hadisi kowane hadisi ka iya shi ana ce maka hujjatullahi ko ayatullahi haka mutanen hadisi suke yi sai ka dawo kai hujjatullahi ne saboda ka riga ka gama sanin duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka san shi kamar Imam Suyudi amma kaga shi ai matsayin hafizu ya tsaya amma ya kai matsayin hujjatullahi din domin shi sai da ya kai matsayin da in yaji hadisi bai taba jinsa ba to sai yayi yanda zai yi duka ya samu ya sadu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi anya hadisin nan naka ne yace masa na sane to yace ba na sane yace to shikenan na gane to irin su su ake ce musu muhaqqiq yawa wanda ya kewaye ilimi to shi yasa akwai shari'a akwai shari'atu dariqatu haqiqatu to amma Allah ya sanar da mutane duka ilimomi kowane ilimi Annabi ya sanar shi yasa Abu Huraira wata rana yazo yana gaya wa mutane yace kun gani a wannan burgonnawa ko kuma wannan jakattawar nake yawo da ita na karbi ilimi kashi 2 a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daya gashi ina ta gaya muku daya ilimin kuma akwai hadisin da Annabi zai faɗa ya taba faɗi wani hadisi da ya faɗe shi saboda falalar wannan hadisin cewa wanda yayi wannan kawai zai shiga aljanna sai wani sahabi ya ce ya rasulullahi zan je gaya wa mutane shi haka karka gaya musu in ka gaya musu za su dogara da wannan su daina yin ibada ko ba a so in ka dogara da wannan ai kuma ba mamaki mutum ya rushe ai in kana tafiya kan hanyar ka to karka kaushe shine za a ce wani yana tafiya amma in ka bar hanyar ai kuma shikenan mutum ya bar inda aka san shi ya bata kenan to shine ake ce masa ilmul haqiqati ko ilmul ilimin kamar da Jibril ya zai karantar da su akwai al-islam islam aikin gaba ne abinda gabobin ka za su yi daga tsarki wankan janaba alwala sallah wayannan duka azumi bada zakka zuwa aikin haji duk wayannan ana ce musu al-islam to idan wannan suka samu ana za a duba zuciyar kuma yaya take to zuciya yadda take da yadda imanin ta yake anan imani kuma yake shi kuma al-iman yazidu wa yanqusu kamar yadda hadisai suka nuna imani yana karuwa in kana kara aikin da zai kara maka imani sai imanin ka yi ta gaba imani yana raguwa in mutum yana rage ayyukan da imani yake bukata imanin sa zai ragu to sai a koma ihsan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu shine wanda mai ahlar yake cewa lis-salati nurun azimun tushribu bihi qulubul musallina wa la yanaluhu illa al-khashi'una fa idza ataita ila as-salati fufarrin qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtangil bi muraqabati mawlaka allazi tusalli li wajhihi wa taqir anna as-salata khushu'un wa tawadu'un lillahi subhanahu bit-takbiri wat-tasbihi wa zikri yace sallah tana da haske mai girma zukatan masu sallah suna haskantuwa da wannan hasken amma ba kowa ne yake samun sa ba sai wanda ya tattara zuciyarsa ya dawo da ita kan sallar yace in kana so ka samu wannan hasken fa za ta yi salati in ka zo za ka yi sallah fa farrin qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka sallami duniya da abin da yake cikin duniya duka ka dawo da kanka gaba daya ka fuskanci Allah al-musalli yunaji rabbahu in ji annabi mai salla yana ganawa da ubangijinka ubangijinsa to tunda kana ganawa da ubangiji yanzu ko surukinka ne kaje gaban sa yana maka magana kai kuma kana ta kalle kalle kana wasa anya za ku shirya balle sarkin garin ku balle gwamna balle shugaban kasa balle mahalici shi a sai yana so in ka fiskance shi shi kadai ka fiskanta ya zama hankalinka tunaninka komai dinka kan sallar kawai yake har ka gama to shine zaka samu irin wannan hakken to shine to shi ake ce masa haqiqa ko kuma ake ce masa ihsan shine kai sallar ka ka kyautata al ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bautawa Allah kamar ga ka ga Allah kana kallon sa yace annabi yace to in baka ganin Allah ma shi yana ganin ka ka dauka wani babban mutum ya saka aiki amma kai baka ganin sa amma shi yana kallon ka shi yana daga ciki kai kuma kana waje misali sai ya saka aiki kuma ka san akwai kofar da yake hangen ka zaka yi wasa da aiki in kai wasa da shi ma yana ganin ka to balle Allah da ba a buya masa Allah da ba sai ya je wani waje ba inda yana nan ko ina kawai to shine wa in kanu min qablu larabawa da sun kasance kafin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallama qabla maji'i sallallahu alaihi wasallama lafi dalalin suna cikin bata mubinin bayyananne wa kana al ummiyuna allazina humul arabu larabawa da ke shi musu ummiyuna inna qabla maji'i muhammad sallallahu alaihi wasallama fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne ba su da ilimi ba san komai ba sai da annabi ya zo sannan suka san shari'a suka san addini suka san Allah suka san komai da ba abinda suka sani sai bautawa gumaka da shaye-shayen giya da wasanni haza tarihul arabi qabla al islam wannan shine tarihin larabawa kafin musulunci kanu fi dalalin mubin suna cikin bata bayyananne kafin annabi ya zo ma ja al khairu al hairi bai zo musu ba illa bi maji'i rasuli sallallahu alaihi wasallama sai da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam falamma jaa muhammadun nabiyyan arabiyyan wa jaa al qur'anu arabiyyan sara al arabu afdal al ajnasi yaqulu sallallahu alaihi wasallama ahibbu al arab li thalathin li anni arabiyyun wal qur'anu arabiyyun wa lisan ahli al jannati fil jannati arabiyyun ko wa kalam ahli al jannati arabiyyun faman ahabba al araba fa bi hubbi ahabbahum wa man amgada al araba fa bi bughdi amgadahum annabi sallallahu alaihi wasallama ya da yazo alheri bai zo alaraba ba sai da annabi yazo da manzo Allah yazo sai yazo annabi balarabe qur'ani ma yazo ba da larabci qur'ani maganar Allah ne maganar Allah ba a san wani yare bane tunda Allah ba zai magana wani yaji ba to amma Allah dai ya fassara maganar ta sai ya maida ta larabci saboda me saboda girman annabin sa har maganar Allah ma yanzu ta dawo maganar annabi ma'ana an fassara ta dawo yaren manzo Allah an yi qur'ani wanda yafi komai daraja a duniya da lahira wanda yafi komai wajen Allah littafin da yafi kowane littafi karatun da yafi kowane karatu abin da yafi komai matsayi a duniya da lahira sai Allah ya maida shi maganar ta koma irin ta annabi sa saboda son da yake wa annabi sa to daga nan sai larabawa suka zama sun fi dukkan kabilu daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku so larabawa saboda abu uku saboda ni ba larabe ne qur'ani ba larabe ne magan harshen mutanen aljanna shin aljanna larabci ne annabi ya ce duk wanda yake son larabawa saboda so na yake son su duk wanda yake kin larabawa saboda yana kina ne yake kin larabawa saboda haka larabawa ko yaya suke su ba a zagin su annabin ake dubawa dole a so su kawai kawai shi balarabe ko ya yake ba ruwanka yadda yake kawai shi dai ka san dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam tunda dangin sa ne kawai shi kenan dangi ne mai daraja na'am
wa khayra minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim
wa kharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa al-azizul hakim wa akharina akwai wasu minhum a cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama amma lam yalhaqu bihim basu riski zamanin annabin ba sune daga tabi'ai har zuwa karshen duniya shine arfun alal ummiyina almawjudina wadanda qur'ani ya tarar sahabbai to banda su din sai ya tiri jalun wasu za su zo akharuna wasu min tilka dabaqati suna nan akan matsayin yadda sahabbai suke da son annabi da binsa da komai su ma wajen mutane sun zo aka za su bi shi ko da yake walam yudriku zamanahum basu riski zamanin sahabban ba amma fa duk abin da suka ji sahabbai sun yi suna kokarin su koyi wannan din wa huwa shi Allah al-aziz mabwayi ne a cikin aikin sa alhakimu goni ne a cikin mulkin sa ra'a rasul sallallahu alaihi wasallam ru'ya annabi ya taba yin wani mafarki qala annabi yace ra'aytu fil manami anni asqi ganaman sudan wa ba'da zalika sirtu asqi ganaman bidan awilaha ya ababakr faqala amma sudu fal arabu tadba'uka wa amma al bidu fal ajamu tadba'uka min ba'di al arabi qala bi hadha awwalahu al malaku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wani mafarki yake cewa nayi mafarki ina shayar da dabbobi bagage daga baya kuma sai na dawo ina shayar da dabbobi farare kai Abubakar ka fasara wannan mafarkin sai na Abubakar ya Rasulullahi fasara wannan mafarkin bagagen dabbobi da ka fara shayarwa sune larabawa suna binka fararen dabbobi sune wanda ba larabawa ba sauran kabilu su ma za su bika bayan larabawan annabi ya ce to haka mala'ika ma ya fasara wannan mafarkin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa inna hunalika rijalan fi aslabir rijali wa fi arhamil ummahati yadkhuluna aljannata bila hisabin wala iqabin wa sayyala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akharina minhum man haula'i fa da yadahu ala salman alfarisi qala qawmu hadha wa ma fil masjid rajulun asadu illa salmanu وهذا بشارة للمسلمين الذين دخلوا الإسلام من البلاد الأجمية منذ الله صلى الله عليه وسلم آياته وشيوة أشكين مزاجي أبايا مزاجي دكما شكين شكونا ماتا أكوي وصباين الله مانا أكوي جماعة دزاء حيثيسو وان دزاء شكاء الجنة با حسابي با عذابا تو منذ الله صلى الله عليه وسلم أنتم بيشكما مفسر وانن آية وآخرين منهم لما يلحقوا بهم لنن wajenne ne wajennan mutanen annabi sai ya dora hannunsa akan Salmanul Farisi yace mutanen wannan mutumin a lokacin a cikin masallacin babu bakin mutum sai Salmanu ne Salmanu ba Balarabe bane mutumin Iran ne mutumin Farisa ne ya zo ne da imani kuma kafin ya zo ji manzal Salma tsoho ne ya bi addinai da yawa to daga ƙarshe da ya bi wannan a cikin wadanda ya bi kuma yawanci wanda shugabannin addini yake bi ma'ana Papa Romas duk wanda aka maida shi Papa Roma ya zama babba a cikin addini to shi yake bi har na ƙarshe shi masa ka daina wahal da kanka akwai annabin da zai zo ƙarshen zamani to shi ne Salman shi kuma yace sai ya hadu da wannan annabin kuma Allah ya taimake shi da ya ga Larabawa ya bi su suka dawo Madina har ya samu ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilinsa annabi ya shuka da binan nan na gona guda to shine wannan albishir ne ga musulmai wanda suka shiga musulunci a cikin daga garuruwan bagagen mutane idan kana garuruwan bagagen mutane karkashi ai Larabawa sun kwashe darajar gaba daya kai dai ka zama mabiyin annabi manzo ar-rasulu jaddu kulli taqiyyin walau kana abdan habashiyan manzo Allah sallama shine kakan dukkan mai tsoron Allah in dai kafi mutane tsoron Allah to kafi mutane ko a ina kake ko yaya kake Allah ba ruwansa da kalanka kai dai ka zama mabiyin annabi masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shewa yace wannan albishir ne ga musulmai wanda suka shiga musulunci daga garuruwa na bagagen fata farruya takizul qadiyyata da'iman ita ruya wani lokaci takan canja hukuncinta idza ra'aita abyada fil manami fa huwa aswadu wa idza ra'aita zara fa huwa abyadu yana faruwa da yawa wa idza ra'aita unsa fa hiya zakarun wa idza ra'aita zakaran fa huwa unsa alamun naumi shi mafarki yawanci yakan canja wani lokaci in kaga abu fari a cikin bashi to baki ne wani lokaci in kaga abu baki fari ne idan kaga mace a cikin mafarki ba mamaki namiji ne in ka ga namiji a cikin bacci ba mamaki mace ne haka bacci yake wala zizir hakim fi mulki wa sunihi wa hadha bayanu wannan bayani ne fi fadli sahabati afalla sahabbai المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم wanda aka aiko annabi a cikin su su sabbai la yulhaqu sha'uhum ba wanda yace yace zai riski fagen su ba a riskan su a shehu tijarar da lanu yace sahabbai aikin su da aikin sauran mutane kamar tafiya tururuwa ne shine aikin mutane su ko sahabban su sabbai aikin su tashin zunzo ne zaka hada tafiya tashin zunzo da tafiya tururuwa ba zai hadu ba وكل من اتى على قدميهم فهو في ميزانهم دو wanda yabi kan tafarkin sahabbai to za a dora shi akan ma'aunin sahabbai khairul quruni qarni kamar yadda annabi ya fada mafificin zamani zamani na inji manzo Allah summa allazina yalunhum sai zamanin da yabi nawa summa allazina yalunhum sannan wanda ya sake bi ma'ana zamanin sahabbai zamanin tabi'ina sai tabi'ut tabi'ina ashabatu wa tabi'una wa tabi'ut tabi'ina sune sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina wa qala har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisi khairu ummati awwaluha wa akhiruha wa fi wa fil wasati al qadaru ko wa fi wasati al qadaru ma mafifici a cikin al ummata farkon al umma alheri ne arkinta masu alheri ne a tsakiyar za a samu gurbata kuma an samu wannan din bayan sahabbai bayan an shiga tabi'ai sun wuce tabi'ut tabi'ina an samu wasu zamanai an yi mulki wanda ba na adalci bane kuma a cikin musulmin shi yujadu fil quruni akhirati qarnun yalhaqu hadhi bi hadhihi al quruni yalhaqu bi hadhihi al quruni salasati a cikin na karshen zamani za a iya samun wani zamani a dauke shi a riskar da shi da zamanin sahabbai saboda daidaituwarsa an yi bayin Allah nagari a daga hijira tana shekara 1000 zuwa yanzu an samu zamanai ma tsarkakan zamanai an samu bayin Allah yaddadu wanda Allah ya yadda da su suka zo suka sabunta suka jaddada addini suka dora mutane akan daidai kaman irin kamar yadda nan kasar mu akwai Sheikh Usman Dan Fodio a can akwai Muktarul Kunti akwai Umarul Futi akwai ire-iren sunanan da yawa wanda su sun zo ne malamai ne masu tsoron Allah suka samu mutane sun dan karkace wasu al'ada ta shiga addini suka tsame al'adar nan suka fidda ita suka maida addini ya koma yadda yake komai suka daidaita shi suka tsaida shi ya koma daidai aka yi ta bin Allah daidai shi ya sama Allah ya taimake mu zuwan waɗannan ne ya taimake mu yanzu musulunci ya rage a wajen mu ba don waɗannan bayin Allah da suka zo ba to ba mamaki yanzu musulunci ma gaba daya ya zama da matsala a irin wajejen namun nan to shine zalika fadlullahi
zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim
zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim zalika wancanin ka mana ka zama mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kai zamani da shi ko ba kai zamani da shi ba ka samu ka bi shi daidai ka ji shi daidai ka tafi daidai wannan kyautar Allah ce ita je falala abinda ba za ka iya sayen sa ba shine falala wannan kyautar Allah ce yutihi may yasha'u wanda Allah yake bawa wanda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallama man zukira ma'ahu annabi da wanda aka ambace shi tare da su wayannan dukan su kyauta ce da Allah annabin kansa kyauta ne na Allah Allah ne yayi wa duniya yayi wa halittarsa kyauta ya dauko annabi ya kawo musu wallahi ubangiji zul fadli ma aboshin kyauta ne shine farala alazimi mai girma
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمير يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين مثل الذين حملوا التوراة مثال متانين دا الله يدورا مسو التوراة كل فل عمل بها الله يدورا مسو سي ايكي دا لتابين الله التوراة وان دا الله يأيكو النبي موسى دا شي ثم لم يحملوها sai suka ji daukan wasu abubuwa na cikin littafin lam ya'malu ba sai aiki mai mafiha a cikin abin da yake cikin littafin ba min na'atihi sallallahu alaihi wa sallama sifofin annabi na cikin littafin sai suka kankare su falam yu'minu bihi sallallahu alaihi wa sallama da annabi yazo sai suka kiyin imani da shi to wajannan sun zama malamai amma kamar jakuna kamasalil himari sun zama misalin jaki yahmilu asfaran sai aka dora masa littafai mai littafi zai wa jaki amfani aka dauki qur'anai ko littafai masu muhimmanci aka dora kan jaki shi jaki zai waya kalli littafi shi da harawa aka dora masa da yafi masa domin ita ya sani ita zai shi amma littafi ba shinsa zai yi ba sai kayan nauyi saboda haka sun zama masu dauke da littafai amma ba su amfani da su shine ulama'ul yahudi malaman yahudawa allazina lam ya'malu bima ja'a fit tawrati wanda ba su yi aiki da taura ba kahimarin sun zama kaman jaki ne ya hamilu kutuban wanda ya dauki littafai fi adami intifa'ihi biha shi ba zai amfani da littafai ba littafi ba abinda zai amfani jaki to Allah ya ce to duk wanda Allah ya ba shi sanin abu yaqin amfani da shi abun ya zama masa kamar kayan jaki ne ba shi da amfani sai wahal da shi bisa masalul qawmi allazina kazzabu bi ayati llahi masalul qawmi misalin wajannan mutane bisa almasalu hadha misalin wajannan mutane allazina kazzabu bi ayati llahi wanda suka qaryata ayoyin Allah suka qiyin imani da annabin Allah almusaddiqati lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ayoyin da suke gaskata zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to wadannan bisa ire-iren su sun yi muni wal maqsusu bizammi hadha almasalu bisa almasalu hadha almasalu wanda aka kebance shi da zargi anan su wannan yin misali da wadannan mutane lalatattun mutane Allah ya bawa mutum littafi ya iya shi yana karanta shi ko kuma ya iya shari'a yana karanta ta ya iya yana da ilimi ya san komai ya san halal ya san haram ya san komai amma yazo yana tashe shi to wannan shine yafi komai muni wallahu ubangiji la yahdi baya shirye da alqawma mutane azzalimina azzalime mana alkafirina kafirai ba zai nuna musu hanyar aljanna ba inda sun mutu suna kafirai na'am
alhamdulillah na'am tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ina askaran safe sai alwala ta tawarware to idan na sake alwalar zan sake daga farko ne ko kuma zan dora daga inda na tsaya
ba dorawa
na'am
duk aikin da kake yi na ibada
na'am
inda alwala ta riga tawarware to wannan ibadar ai ta rushe in ka je kai alwala ka sai ka sake dawowa ai ka fara daga farko wacce ka babu ci da an gama shine yayi amma wanda ba gama ba ana cikin sa alwala inda ai alwala shine sharadin dama aiki in babu alwala to ai babu aiki aikin ya rushe komawa zai daga farko
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu wanda ya kashe mutane da yawa nisa kuskure to shin kafara ɗaya zai yi ne ko kuma zai yi kafarorin da yawa kamar yadda mutane suke da yawa
kafara ɗaya zai yi ai haƙƙin Allah ne tsakanin Allah da bawan Allah tsakanin Allah da bayin Allah duk ɗaya ne Allah ake wa kafara saboda haka in yi kafara ɗaya ya isa musu dukansu komai yawansu ko sunawa ne misali direba ne ya mota sai ya dauki mutane da yawa sai ta je ta yi accident sai mutane suka mummutu amma shi bai da su ba to kaga shi ya kace su amma dai a kuskure ai shi ma bai san zai fita ba to abin ya faru ne to komai yawansu dai ya yi kafara ɗaya shikenan ya isa musu
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya halarta ayiwa masu shaye-shaye sallama
eh to ma shi duk wanda yake aikin laifi zunubi in musulmi ne za a yi masa sallama
na'am
za a yi masa sallama in yayi sallama za a amsa laifinsa yana kansa ai yawa laifi daban ne don ka yi masa sallama ba zai sa a dauko laifinsa a dora maka ba don in yayi maka sallama in ka amsa sallamarsa ba za a dauko laifinsa a dora maka ba ala kulli halin sallama daban aikata laifi kuma daban wanda yake aikata laifi yana kan laifinsa to shi laifinsa shi zai shafa sallama kuma tsakanin musulmai ne wai za ku yi tun bi tahiyyatin fa yu bi ahsana minha aw rudduha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka gamu da musulmi ka ce masa assalamu alaikum
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ina azumi amma idan na hade yawo sai na ji kamar kaki na hade to shin ya matsayin azumi na yi
yawo baya kare azumi yawo a shike yake abinda aka dauko daga waje aka sa shi a shike shi yake kare azumi amma abinda yake yawo ai dama cikin baki yake in ya koma shike shikenan dama cikin yake ba zai kare azumi ba
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya bani gona inoma kyauta ba kirawu ba shin zan iya bashi zakka
eh to ai zakka in shi din ya cancanci a bashi zakka zaka bashi ai ba ladan gona bane tunda ba ya baka ya she maka taufa da sharadi zan baka gona amma fa da sharadi zakka ne zaka bawa a to wannan ka ya zama ladan noman ka kenan a ba haka amma in dai babu wannan sharadin kawai shi dai ya baka gona kai ka shiga bada noma kai kuma idan kai noma sai kaga shi ya cancanci a bashi zakka zaka iya bashi sai ka bashi
na'am akwai wanda ya aika tambaya yayi rubutu da ajami to in yaji wannan bayani sai hakuri gobe ya sake rubuto takardar ta yadda za a iya karanta ta saboda yau din ba iya karanta rubutun ba na'am sannan a ƙarshe kuma akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka akwai wanda ya aika yace yana buƙatar a taimaka masa da addu'a ya samu karayar arziki ne
Allah ya dora shi
amin
dora masa
amin sannan kuma akwai wanda ya aika cewa yana so a taimaka masa da addu'a Allah ya bashi mata ta gari akwai wanda kuma ta aika ta ce ana so a taimaka mata addu'a Allah ya bata miji na gari
amin duka dai Allah ya biya Allah ya biya
sannan kuma na'am sannan akwai wanda suke buƙatar a taimaka musu da addu'a Allah ya ba su ilimi wadata kariya lafiya da sauransu sannan kuma a ƙarshe akwai takardar da aka aiko cewa a sanar wannan tafsiri namu da ake yi ana sa shi a gidan rediyo wanda yake da gidan TV wanda ake kira Gaskiya TV da misalin karfe 8 na dare zuwa 9 na safe aya na dare ana sanarwa jama'a ne inda akwai wanda zai kama a wannan gidan TV wanda ake kira TV Gaskiya TV Gaskiya din guda biyu ne a wannan wurin akwai TV Gaskiya TV Gaskiya TV akwai TV Gaskiya Plus to akan Gaskiya TV din ne ake sa wannan tafsiri
alhamdulillah
8 zuwa 9 na dare
insha Allah
alhamdulillah
to Allah ya saka musu da alheri
amin
sai kuma Allah ya tallafe su ya rike musu
amin
ma'aikatan wannan gidan TV su ma Allah ya taimake su
amin
Allah ya sa su yi aikin su lafiya
amin
su gama lafiya
amin
duk in ka dauki karatun mutum ka kai ba wai mutumin ka taimakawa ba shi ma isarwa yake ba duk wanda ya zo ya zauna yake cewa Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza sako yake isarwa to in kai ka taimake shi wajen isarwa to ka taimakawa kanka ne to saboda haka Allah ya taimake su yadda suke taimakon ake isar da sakon Allah ko da yake ba iyashi akai ba dai amma dai hadda haka ana isarwa gurgurdun iko gurgurdun hali to Allah ya taimake su Allah ya musu albarka Allah ya inganta musu gidan TV su da duk masu gidajen TV wanda suke taimakawa musulunci Allah ya taimake su Allah ya taimakawa musulunci Allah ya karfafi musulunci Allah ya rusa kafirci da kafirai Allah ya rusa kaidin su da makircin su Allah ya tabbatarwa da musulunci lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya sa mu cikin waɗanda yake tara cikin wannan wata Allah ya ba mu albarka wata Ramadan Allah ya taimake mu yi ta ibada a cikin watan ba ma cikin watan kadai ba har bayan watan ma mu yi ta ibada Allah ya ba mu lafiya isasshiya wanda za ta taimake mu yi ta bauta wa Allah
amin
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
amin
Allah ya shirye mu
amin
Allah ya shirye mana
amin
Allah ya shirye zuri'a da mata da yara da mabiya da kowa dai
amin
duk inda musulmi yake a duniya Allah ya shirye mu gaba daya
amin
Allah kuma ya hada kan musulmi
amin
Allah ya hada kan musulmi
amin
Allah ya hada kan musulmi duk inda musulmi suke Allah ya hada kan mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
الحمد لله